This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 14 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Ana ci gaba da farin wuta a Gaza da gabar kogin Jordan a daidai lokacin da ake shirye-shiryen dawo da tattaunawa game da batun samar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Yar majalisar wakilan Amurka ta jam'iyyar Democrat mai ra'ayin kawo sauyi da caccaka yadda Isra'ila ke gudanar da yaƙi a Gaza, Ilham Omar ta lashe zaben fidda gwani a Minnesota. Kasar Zimbabwe za ta marabci taron shekara-shekara na hukumar raya kasashen kudancin Afirka.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne yanzu, ku ji cewa a karan farko, tsohon shugaban Nijar ya yi Allah wadai da juyin mulkin da Janar Abdurrahman Chani ya jagoranta a ranar 26 ga watan Yulin bara.
Kuma dan saboda kasan mu ta zamana lafiya, da haka nan Alhaji Muhammad Isu ya ce a'a, tun farko ma bai amince da cewa a karbi iko ta hanyar mulkin soja ba, kowa ya san aƙida shi.
A jihar Kogin Najeriya kuma, wasu mazauna babban birnin jihar ne suka koka kan matsalar ruwan sha da ta ƙi cinyewa shekara da shekaru.
A yara duk sun bi sun wahala, mu ma iyayensu mun wahala, ba mu da ruwa. Don Allah da Annabi, gwamnati taimake mu, ku taimake mu da ruwa. Don Allah, ba mu da ruwa a Lakwaja, famfo duk sun lallace.
Bayan nan za mu kawo muku shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya tattauna ne kan illar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ke lalata tarbiyya da haddasa koma bayan al'umma. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yayin da masu shiga tsakani ke shirye-shiryen dawo da tattaunawa game da batun samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, an ci gaba da barin wuta a cikin dare a Gaza da gabar kogin Jordan. Masu shiga tsakani na duniya daga Amurka, Qatar da Masar sun shirya tsab domin sake wani sabon zagaye na tattaunawa a ranar Alhamis, duk da dai ana cike da fargabar barazanar mai da martani daga Iran da ƙawayenta akan Isra'ila, dangane da kisan gillar wani babban jigon Hezbollah a birnin Beirut da jagoran Hamas Ismail Haniyeh a Tehran. Isra'ila ta ɗauki alhakin kai harin na Beirut da ya hallaka jigon na Hezbollah, amma bata ce komai ba akan kisan jagoran Hamas, duk da dai da dama ana kyautata zaton Isra'ilan ce ta kai harin. Jami'an lafiyan Falastinu ma sun ce da sanyin safiyar Laraban nan Isra'ilan ta kai harin da ya hallaka akalla mutane 17 da ya hada da yara 5 da iyayensu. Yar majalisar wakilan Amurka ta jam'iyyar Democrat mai ra'ayin kawo sauyi da ke caccaka ga yadda Isra'ila ke gudanar da yaƙi a Gaza, Ilham Omar ta lashe zaben fidda gwani a Minnesota. Omar ta yi nasarar kare kujerarta a jihar ta Minnesota, inda ta sake fuskantar kalubalantar tsohon ɗan majalisar ƙaramar hukumar Minneapolis Don Samuel, wanda ta sha da ƙyar a takarar da ta yi da shi a zaben fidda gwani na shekarar 2022. Da take magana a gaban goyon bayanta a Minneapolis, Ilham ta rika maimaita wasu kalamai da yakin neman zaben Harris da Walz suka rika amfani da su. Ilham ta ce, muna yin siyasa ne ta farin ciki domin sanin mahimmancin sanya farin ciki ga makwabta, yin fafutuka domin ganin al'umma ta samu ingantacciyar lafiya, gidajen zama da kuma zaman lafiya waɗanda haƙoƙi ne na bil'adama. Kasar Zimbabwe za ta marabci taron shekara-shekara na hukumar raya kasashen kudancin Afirka 16 SADC a ƙarshen mako, yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi kira ga SADC ɗin da ta sa ido kan halin da haƙƙin ɗan adam ke ciki a ƙasar, inda ake kame abokan hamayya da aka fara tun a tsakiyar watan Yuni. A karan farko cikin shekaru an ga gyaran hanyoyi da aka yi, har ma da gina wasu sababbi, to sai dai an kuma ga yadda aka zuba sojoji da 'yan sanda a ko'ina. Wani lauyan kare haƙƙin ɗan adam a Zimbabwe, Tinashe Chinafotua, ya ce tun daga tsakiyar watan Yuni zuwa yanzu an kama masu fafutukar demokaradiyya kimanin su 100 a sassan fadin kasar.
Those arrested have been subjected to prolonged detention and incarceration.
Tinashe Shimnafunkuwa ya ce waɗanda aka kama ɗin ana tsare da su ne har tsawon lokaci kuma suna tsare. Kuma ko a kwanan nan mun ga yadda aka kama wasu mutane hudu a filin jirgin saman Robert Mugabe inda aka tilasta fito da su daga cikin jirgi. Aka yi awon gaba da su, ake kuma ci gaba da tsare su ba tare da ba su damar ganawa da iyalansu ko lauyoyinsu ba. Ana kuma azabtar da su da yi musu sauran abubuwa na rashin mutuntawa da rashin imani. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. A karan farko, tsohon shugaban Nijar ya yi Allah wadai da juyin mulki da Janar Abdulrahman Chani ya jagoranta a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Da yake amsa wasiƙar da gidauniyar Mo Ibrahim ta aike masa dangane da wannan al'amari da wasu makusantan hanbararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ke zarginsa da kitsawa. Yusufu Muhammadu ya jaddada cewa har gobe baya ra'ayin a karɓe mulki ta hanyar da doka ta haramta, kamar yadda a wannan karan ya tar da faruwarsa a Nijar. Wakilin muryar Amurka Aime Sulaimu mun bar mai aiko mana ƙarin bayani.
Shugaba Isu Muhammadu a wannan wasiƙa da ke matsayin martani ga wacce gidauniyar Mo Ibrahim ta tura masa don jin yadda aka yi bai taɓa yin Allah wadai da juyin mulkin da aka yi wa shugaba Muhammad Bazoum ba, ya ayyana cewa tun a ranar 30 ga watan Yulin 2023 a shafinsa na X ya yi tur da halin da aka tsunduma Nijar ta hanyar amfani da kalmomin da suka dace da yanayin da ake ciki a wancan lokaci. Hasalima ya bi hanyoyi da dama don ganin an mayar da shugaba Bazoum kan kujerarsa, to amma barazanar amfani da karfin soja da kungiyar ECOWAS ta ayyana ta haddasa cikas wa abin da ya sa gaba in ji shi. Gusman Abdulmumuni, wani na hannun daman Isu Muhammadu, na cewa tun can farko ba su da shakka game da yadda tsohon shugaban kasar ya yi imani da demokaradiyya a matsayin mulki mafi cancanta da al'umma.
Ya ce cikin wannan wasiƙa gata, ya ce shi da kansa ya fuskanci yunkuri na juya mulki har sau hudu, amma da yake shi yadda yake tayar da mulki bai bar wata baraka ba tsakanin jami'an tsaro, abun ai bai faru ba. Ga gaske abun, Alhaji Muhammad Yusuf bai ra'ayi ya canza ba, dama ra'ayin shi guda ne, shi dan demokradiyya ne kuma dan son zaman lafiya ne, kuma dan saboda kasar mu ta zauna lafiya. Dan haka nan Alhaji Muhammad Yusuf ya ce a'a, tun farko ma bai amince da cewa a karbi iko ta hanyar mulkin soja ba, ko ya san aqida shi.
Tsohon shugaban kasar a wannan wasiƙa mai shafuka biyu ya jaddada cewa yana Allah wadai da juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 a Nijar. Haka kuma bai yarda a yi amfani da ƙarfi ba, musamman daga ƙetare, domin mataki ne da ka iya rura wutar rikici ya kuma tada hankalin ƙasa. Sai dai da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan matsayi, Canga Calumbo, wani makusancin shugaba Bazoum, ya ce bai gamsu da bayanan na shugaba Isu ba.
Kurin matsan lamba ne yake ji ta gidauniyar Mo Ibrahim da ke neman ta kwace mishi kambun da ta bashi na Primo Ibrahim. Duniya duka ta shaida cewa shi ke da hannu dumu-dumu a wannan juyin mulki na ranar 26 ga watan Yuli na shekarar da ta gabata, da kuma garkuwa da ake da shugaban kasa Bazoum da iyalinsa. Wane ne bai san halakar da ke tsakanin Isu da yaransa Chani? Hatta da kama ɗansa Abba da aka yi cikin tsari ne, kuma jiya tabbatar mu da haka. Ayar Allah ce, duk wanda ya ci amana ba zai ga da kyau ba.
Dambarwa kan rawar da ake hasashen tsohon shugaban Nijar ya taka ko aka san haka a juyin mulkin da Janar Abdulrahman Chani ya jagoranta, wani abu ne da 'yan ƙasa ke ganin ba zai canza komai ba a game da tafiyar da sojojin majalisar CNSP suka sha nanata cewa magana ce ta ɗora ƙasa kan sabuwar turba. Malam Sule Umaru shine shugaban kungiyar rajin kare demokradiyya ta FCR.
Magana ce da a yau ta makara ba ta da wani cikakken tasiri sosai ga tahiyyar mulkin ƙasa, akwai wuya a ce ta sa an taka wani rawa na kokuwar maido demokradiya a wannan ƙasa tamu.
Tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya karɓi lambar yabo daga gidauniyar Mo Ibrahim a 2021. Gidauniyar ta saka shi a jerin gwarzayen demokradiya. To amma zarge-zargen da aka yi ta yi dangane da rawar da ake hasashen ya taka wajen kifar da gwamnatin farar hula ya sa gidauniyar aika masa wasiƙa domin ta ji gaskiyar lamari daga gare shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule da wannan rahoton, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
An bayyana cewa rugujewar tsayayyar gwamnati a Somalia a shekarar 1991 da rashin doka da oda da suka biyo baya ya sa an rasa taka birki ga masu sare itatuwa a ƙasar ta gabashin Afirka. Yan kasuwa da ɗaiɗaikun mutane sun rika shiga daji da adduna suna sare itace kai tsaye, inda suke sare itatuwa domin amfani da su a wurin girki ko kuma mai da su gawayi suna sayarwa da fitar da shi zuwa waje. Hukumar abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙasar Somalia ta yi hasarar kashi 30 daga cikin 100 na itatuwanta tsakanin shekarun 1990 da 2020, lamarin da ya matukar muni ga muhalli. A mafi yawan shekarun 2010, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kiyasta itatuwa miliyan 4,400 ne ake sarewa a duk shekara a Somalia domin samar da gawayi, 10,250 da ake fita da shi mafi yawan shi zuwa ƙasar Saudiya da sauran ƙasashen Larabawa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Karancin ruwan sha na daga cikin manyan matsaloli da al'ummar garin Lakwaja, babban birnin jihar Kogi ta tsakiyar Najeriya, suke fuskanta da daɗewa. Inda har ma suka yi kira ga gwamnatin jihar da ta yi wa Allah da Annabi ta kawo musu ƙarshen matsalar, duk da cewa gwamnatin jihar ta ce tana nan tana ƙoƙarin shawo kan matsalar. Daga Lakwaja, Ahmad Muhammad Dan Asabe ya haɗa mana wannan rahoton.
Na zazzaga birnin Lakwaja, inda na zanta da wasu mazauna birnin wa'inda suka koka game da matsalar, tare da kira ga gwamnati wajen ganin ta kawo ƙarshen wannan matsala da suka daɗe suna fuskanta shekara da shekaru.
Amatu Usman, muna matsalar ruwa a Lakwaja. Ko ina ga ruwan sama ya tsaya, ga yara duk sun bi sun wahala, mu ma iyayensu mun wahala, ba mu da ruwa. Don Allah da Annabi, gwamnati taimake mu, ku taimake mu da ruwa. Don Allah, ba mu da ruwa a Lakwaja, famfo duk sun lallace, ruwan ƙasa kuma da muke ɗiba ba daɗin sha.
Sunana Haruna Tsohon Kuri a Gonkura. Muna fuskantar matsaloli na ruwa ba na wasa ba. Ruwan burtsatsin da muke sha gaskiya iyalanmu suna shan wahala sosai, ba na wasa ba. Saboda haka muna neman taimako daga gwamnati, su taimaka saboda Allah da Annabi mu samu ruwan sha. Gwamnatin da tsohon gwamna Ibrahim Idris ya iya kokarin shi, tun daga lokacin ba mu saki samun ruwa ba.
Sunana Hadiza Abdullahi. Wallahi muna fesin kalubalen ruwa a Lakwaja ba na wasa ba. Mu mata kuma mu ne masu fesin kalubalen ruwan. Me amfanin muna da River Niger River Benue? Bai kamata a ce muna fuskantar wahalar ruwa ba. Yana da kyau a ce muna cikin ruwa kowane lokaci. Shi yasa yanzu muke kiran gwamnati ta taimaka, a haɗa ƙarfi da ƙarfe a taimake mu saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
Kowane kokari gwamnatin jihar Kogi ke yi na kawo ƙarshen wannan matsalar ruwan sha da ta addabi mazauna garin na Lakwaja. Kwamishinan albarkatun ruwa na jihar Kogi, injiniya Yahaya Muhammadu Ɗanladi Faruk, ya yi ƙarin bayani.
Alhamdulillah, tunda muka kama aiki muka kama mulki ɗaya ga watan Fabrairu na wannan shekaran, ba mu da zama, ba mu da hutu. A gurguje saboda lokaci, a taƙaice jihar gaba ɗaya muna da kusan wuraren ba da ruwa, ma'aikatan ruwa kamar kusan 150 da 'yan kai. To da muka zo galibi da yawa kamar namu babban gidan ruwan namu na Lakwaja, ambaliyar ruwa da aka yi shekara 2022 ya lalata wurin kwarai da gaske. Kuma da muka duba ta da wurin nan ba ƙaramin kuɗi yake nema ba. Na farko abinda shi mai girma gona ya sa mu yi, in muka duba wannan babban gidan ruwan, mu kuma sake duban ita tsohon gidan ruwan da aka bari, wanne za mu iya fara samun yi da wuri saboda a samu ruwa a gari? Maganan cikin garin Lakwaja da kenan yake. Alhamdulillah, wani duk aune-aune da gwade-gwade da za a yi na shi babban gidan ruwan, an gama. To amma koda da kuɗi ƙasa yanzu haka abu ne wanda yake zai dauki akalla a ƙasar kusan watanni 10-12. To kuma ka san jama'a ba za su zauna haka nan ba ruwa ba. Mun koma yanzu tsohon gidan ruwan. A yanzu magazancin da nake maka ana nan suna da sati uku suna aiki wurin nan. Na sake gyaran sa a ta da shi.
Sai dai kuma a daidai lokacin da al'umman garin na Lakwaja ke ci gaba da fuskantar matsalar ruwan shan, abun tambaya nan shine ko yaushe za a kawo ƙarshen wannan matsalar da al'umman garin na Lakwaja suka dade suna fama da shi, lokaci ne kawai zai nuna. Ahmed Muhammad Dan Asabe, sashen Hausa muryan Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
A gaida Ahmed Muhammad Dan Asabe da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogon ma'anar Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin zamantakewa na tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki don samun mafita kan batutuwa da matsaloli da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jagorantar shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba irin illar da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ke lalata tarbiyyar matasa da janyo rikice-rikice da tashin hankali da samar da komo baya a fannoni da dama na rayuwar al'umma da walwalarsu. Shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya kasance babbar matsala wa Najeriya. Duba da irin matsaloli na tsaro da kasar ta yi shekaru da dama tana fama da su, kuma har yanzu kusan a iya cewa lamarin sai ƙara ƙazanta yake yi. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ƙwayoyi da aikata laifuka ya ruwaito cewa mutane fiye da miliyan 31 ne masu shekaru tsakanin 15-64 ne ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Wanda rahoton ya ce ya sanya kasar a sahun gaba na kasashen da ke da yawan masu shan ƙwayoyi a Afirka ta yamma. Hajiya Aishatu Muhammad Sani ta ce matsalar shaye-shaye ya sanya yara matasa shiga fitine-fitine da sace-sace a unguwa.
Gaskiya shaye-shayen ƙwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki. 'Ya'yanmu da na musulmai da na kiristan sun fada shaye-shaye. Muna so kuma gwamnati ya kamata ta sa hannu, ni ina ga a gani na talauci ne da rashin aikin yi. Da za su samu ayyukan yi ina ga shaye-shayen nan ba za su rinka yin shi ba, kuma a jawo su a jiki. Wani lokaci kyamansu da ake yana dada lalata su. Don ana jan su suma a jiki ana zama da su. Wani zai faɗa miki dalilin shigan shi wannan shaye-shayen, wani ma bai sani ba ake bashi. Abokai sai a je a sa a cikin drinks a bashi, daga nan ya ji dadin sha, ko a ce zai dauke maka damuwa. To ba zai dauke maka damuwa ba, sai dai ya jefa ka a cikin damuwa. To daga nan in kuma hankalinka gushi ba abin da ba za ka iya aikatawa ba. To wasu kuma ba su da kuɗin da za su yi shaye-shayen, sun saba da shaye-shaye, daga nan sai su fada shaye-shaye sace-sace. In sun rasa abin da za su sata sai su kirkiri fada. Ko musulmi ko kirista ka ga yana shaye-shaye, ja shi a jiki ka hana shi, baka san wanda zai duba naka ba.
An ce har mata ma yanzu sun fara shaye-shaye, har ma matan aure.
An ce har matan aure, amma muna bakin ciki da irin wannan iyaye da shi. Kai ka sha, ta yaya za ka hana ɗanka? Zai ɗauka abu mai kyau ne, ya ga maman shi na sha ko baban shi na sha, to zai ɗauka abu mai kyau ne. To babban illa ne iyaye su tashi daga baccin da suka yi a farka. Mu iyaye mu fara gyara kanmu, mu ki abin shaye-shayen nan, bari iyayenmu su sha.
Yanzu wani irin illa ne zaki kwatanta cewa wayannan shaye-shaye sun haifar, musamman a inda kike zaune?
Musamman inda nake zaune shaye-shaye ya haifar da barna mai yawa. Don haka kurun sai kiga yara sun dauki su, Allah Allah suke irin dan sabani ya hada da wani, ko su a tsakaninsu, sai kiga mutum ya dauki makami yana kokarin ya dafa wa dan uwan shi, sai daga baya ya kashe dan uwan shi ya daina degree a zo a kama shi. To kinga shaye-shaye ya haifar da illa su isuma a tsakaninsu yan shaye-shaye, bare kuma suna jin dan fitina kadan. Wannan sun samu kaman karfin gwiwa kenan da dai sa su fada ma mutane ko sace kayan mutane a kasuwanni. To wannan ba alkhairi bane, muna bakin ciki da irin wannan. Ga ƴan uwanmu malamai su ne iyayen al'umma, in iyaye sun yi nasu a cikin gida, malamai kuma za su yi nasu a waje. Da mu kuma iyaye, ko kana gani ko dan waye ko dan kristan ko dan musulmi, ka ganshi anya ba sai ka san shi ba, dana kowa ne, ba wanda ya san wanda zai mora sai Allah. To ka sa ya gyara, ko bayan ranka Allah zai kawo mai gyara naka in Allah ya yarda.
Ma Madam Florence Rinsu ta ce matsalar shaye-shaye yana ci musu tuwo a ƙwarya.
To wallahi a takaice a Najeriya gabaki ɗaya shaye-shaye ya riga ya ci mana a ƙwarya. ƴaƴanmu da yawa sun ga su shiga jeje, mazajenmu sun lalace, gida ƴan mata sun shiga shaye-shaye. Roƙonmu shine Ubangiji Allah ya ba ma gwamnatinmu zuciya ta tausayi.
Ana maganan gwamnati, ku iyaye me kuke yi domin tabbatar da cewa yaran ku ba su shiga shaye-shaye ba kafin ma ku nemi gwamnati?
To gaskiya tabbas da gaskiya kam ya kamata mu fara daga kan gida. Mu iyayen mu yi sakaici. Roƙona shine iyaye kowa da musulma da krista mu tashi. Babban makaranta dai ya fara daga kan mu iyaye mata. Idan mace baki tsaya da kan tsayawa kina jan kunne kina sa ido kuma kina addu'a akan gwiwanki roƙon Allah da kuma tarbiya ma ƴaƴan nan ba, to wallahi ba mai gyara mana ƴaƴan. So na roki mata iyaye da maza mu tashi domin Ubangiji ya taimake mu, Ubangiji kuma zai taimaka.
Amma yanzu a yanzu kina ga wannan shaye-shaye yayi barna a cikin al'umma kuwa?
Barna kan tayi, domin yawanci kika je sakaitri wacce ga ƴaƴan mu, kin gansu akan titi suna magana su kade sun zare. A gidan ma mu iyayen ma wayansu yana suna dukan mu su kwashi kuɗi su kwaci abinci su je su saida. Yayi ta babban ta'adi. Yara sun bar makaranta sun ci kuɗi, sun da sun zo na maka a gida ba makaranta.
Shiko Comrade Bello Dauda Gana matashi dan gwagwarmaya yace rashin dakile shigo da miyagun kwayoyin shine ummul aba'isan barnar da shaye-shayen kwayoyi ke haddasawa.
Wannan shaye-shaye ya zamanto sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai sakaci na gwamnati a cikin wannan abu, na ba da kofa dama da su masu sai da kayan mayan suke sai da shi. In yau aka ce ba mai sayarwa, ai ba za a samu mai sha ba. Wannan shine gaskiya. Na biyu, ita gwamnati ya kamata ta tashi ta tsaya tsayin dakanta ta yi maganin wannan abun. A dinga fadakar da matasa masu tasowa cewa shaye-shayen nan ba alkhairi bane. Na gaba ma da suka sha, ta ina ya amfanar da su? Kaga da iya sa wannan a tsarin makarantu na primary school, secondary school har zuwa tertiary institution. Ya zamanto cewa ana koyar da mutane, ana fadakar da mutane su gane cewa shaye-shayen nan ba shi bane. Hajiya, akwai kuma wajen da yake sarkakiya a cikin tafiyan shaye-shayen nan. Shin kayan maye-mayen nan a Najeriya ake yin shi ko kuma da kasashen waje yake fitowa? Mutanen da suke shigo wani da su, ya kamata gwamnati ta dakatar da abun nan tun daga boda.
Tashin hankali abin ne, zaman lafiya abin so ne.
Mr. Yakubu Chungang malami ne da yayi shekaru da dama yana horarwa kan ayyukan da suka jibanci kiwon lafiya da zamantakewa.
Gwamnati ai ita ce mai kasa, ita ne mai dokoki. Don mun Najeriya shine akwai dokoki amma ba abin dokokin nan. In za a bi da kyau duk masu sai kwanan baya an kawo doka a Najeriya cewa duk wani barasan da bai kai lita 200 ba a daina sai da shi. Amma ba a daina ba. Ga su nan ko ina ana sayarwa, kowanne shago masu shaguna sun daina sayarwa. Kayan abinci sun koma sai da irin wannan kayan kananan kwalaben kayan maye da kayan tada hankalin. So gwamnati tana da haƙƙi ta tabbatar cewa an bi dokan nan, an aikata da dokan nan domin mu samu zaman lafiya kasan nan.
Iyaye fa wani rawa za su taka wajen ganin ƴaƴansu sun kauce mashan wayannan miyagun ƙayoyi?
Iyaye suna da muhimmanci sosai na fari ma, domin su ne suke ma yara tarbiyya a gida. So ina so in roki iyaye, na san muna da wahalan yanayi a kasan nan, kowa yana fita neman abin da zai kawo don a ci a gidan nan. Amma ina roƙon iyaye mu samu lokaci mai kyau mu zamana da ƴaƴanmu, muna tarbiyyar da su, muna ba su labarin rayuwarmu na da, ana koya musu babban addini, ana koya abin al'adarmu na mai kyau mai taimako. Ina ga zai dawo da hankulan yaranmu a cikinsu.
Idan hukumomi a ce za su samar ma matasan na aiki, kana ga za su bar wannan shaye-shayen?
Zai iya rage, domin waɗansu da mun yi tadi da su sun ce rashin abin yi ne ya tura su. Ko da yake waɗansu duk da abin yi ma suna shiga shaye, amma an su samu abin yi, in an samu abin yi da ya rike hankalinsu, tunaninsu ba zai koma wurin shaye-shaye ba. Tunaninsu yana kan aikin da suke yi, domin za su samu wani abu a ciki, sai su fara tunanin a wani rana zan yi aure, zan yi gida, ya zan yi, sai ka ga hankalinsu ya dawo cikinsu.
Idan ba tsaro a yankinmu, in tawar gaji ina za mu.
To kowane irin kokari gwamnati ke yi kan kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, pharmacist Kim Jeribot, masanin dabarun harhaɗa magunguna ne kuma shugaban hukumar kula da magunguna a jihar Plateau.
Akwai machinery da ready an riga sa kasa saboda a tare masu shigar da ƙwayoyin nan da farko, na biyu a tare wanda suna shaye-shaye a cikin gari. Saboda kin gani akwai wasu magungunan wanda ma mu a asibiti asibitoci da wuraren aikin mu ba mu samuwa, amma su suna samuwa, ta yaya suke samuwa? To akwai wanda ake kira su drug peddlers wanda suke shigo da dodo na mumwa, su NDLEA ana kan aiki sosai. Na biyu duka a moto parks, masu kawo su waybill, masu kawo su mene-mene, duka ana kan duduba wannan gefe don a tabbatar cewa duk wani maganin da ya shigo inda bai kamata ba sai a kama.
Yanzu kuma ga shawara kan maudu'in mu.
Sunana Abdullatif Abdulhamid. Shan wato ƙwayoyi wannan abu ne da ya zama ruwan dare kuma babban wato musiba ne da ya addabi al'umma. To kuma shi wanda yake shan kayan maye ko yake shan ƙwayoyi, idan ya sha kansa zai buga, idan ya sha zai ga kaman shi yana sama da kowa. Shi yasa musulunci ya hana mu ma mu sha duk abin da ya zamanto na wato na maye ko abin da yake bugar da kan mutum. Kan mutane zama mahaukata, kan mutane zamanto suna tafiya suna faduwa a kwata. Sannan yawanci masu shan wato ƙwayoyin nan ko ga miyagun abubuwan nan sukan ba irin abin da ba za su yi ba domin dai su samu kuɗi su sha. Za su iya kwati, za su iya kashe mutum, za su iya duk wani atrocities domin dai su ga cewa su sun samu kuɗin da za su sha wato wannan miyagu. So wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malama kowa ya zamanto all hands must be on deck. Kowa a zauna a gaya a zawa wato magance wannan matsalan. Sannan iyaye suna da responsibility su kula da abin da Allah Ta'ala ya basu. Bai dace gaba ga game da iyaye su bar iyayensu a titi ya zamanto su suke ciyar da kansu, su suke samu wa kansu duk abin da suka ga dama. Sannan a bar su da kowane aboki. Wannan ya kamata iyaye su zamanto up and doing, su miƙe su tashi tsaye su zantewa abin da Allah Ta'ala ya basu na yara amana ne, kuma Allah Ta'ala zai tambaye su. Daga da zaran su fara ganin wani differences, wani abu na wato abin da ya sha bamban game da ɗansu, to su fara bincika. Ko sun ga ɗansu ya fara keɓance kansa, su fara bincika me yake damunsa. Ko sun gansa da abokanayen da bai dace ba, su dace ba, ko ba su saba ganinsa da su ba, su fara query ne, suna tambaya to su wane ne wane, su wane ne wane, ana bibiyan ɗakinsa, ana bibiyan me yake yi. Da wannan za a iya magance. Malamai a makarantu, saboda yawanci yara sukan dade da malamansu a makaranta. Wasu makarantu yanzu musiban ya kai cewa secondary school yara suna shan kayan maye, sukan zo da shi makaranta. Ranan na ga wani video na wato agogo ne amma kuma shisha ne a ciki. Su dole ne makarantu su ma su sa ido su ga cewa duk waɗannan abubuwan ba sa faruwa. Sannan malamai na makarantu su zamanto su ma ababen koyi wa ɗalibansu. Ba zai dace ba a ga malami na karantarwa kuma shi ma yana shan ƙwaya.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Muta lafiya.
A gaida Zainab. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Babangida AA Dora Zurmi, jihar Zamfaran, Najeriya. Ya ce su al'umma garin Zurmi da kewaye suna kira ga kamfanin sadarwa na MTN da su taimaka su gyara musu layin waya. Tun ranar 24 ga watan Afrilun wannan shekara, wannan layi ya katse a garin Zurmi dalilin wani hari da 'yan bindiga suka kai wannan gari. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Sunusu Maɗattai da Magaran da Isu Maƙeri Maɗattai da Yakubu Mai Aski Badaraka. Suka fara da sallama suka ce sai da manoman shinkafa na ƙasar mu Nijar takin zamani bisa farashi mai rahusa, da kuma bayo masu ƙaramin ƙarfi daga cikin su takin kyauta da gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ta yi. Wallahi ta yi abin ayaba mata, da fatan dai za a bibiyi wannan tsarin har sai an ga takin ya je ga hannuwan da suka dace. Don kar a yi mana ja ya faɗo, ja ya ɗauke.
To masu sauraro, sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba. Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. An jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hawwa Sharif da ta karanto labarai, da kuma Jule Legis-Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Cedric, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Sai mu haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.